درجته كو
نعم يقول درجته وبناءه لا لنفسه ولايته ولهذا
لا لنفسه ولايته لا لنفسه ولايته وولايته
لا لنفسه ولايته ولهذا كان التابعين اكثر مما الصحابه وبخلاف من يجري على
بخلاف كو اكو
بخلاف من يجري على يديه الطوائف لهذه الخلق ولحاجتهم فهؤلاء الحق الدرجه وهذا بخلاف الاحوال الشيطانيه مثل حال عبد الله بن سيار الذي طرا في زمن النبي صلى الله عليه واله وسلم
الدخ
وقد كان خبأ له صورة
الدخان
وقد كان خبأ له صورة الدخان وقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ارفع ولن تحوى قدرك يعني إنما أنت من إخوان
الدخان يا إسحاق إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة ملساكي سادواء وانا مسلاتي من البركة مسلاتي عثمان ابن عفان لكي ننقى ننقى يا أشكين قرنكنو أولا يمتشي نلي تنن قرن تلاتة يوشا تقص قوتا سفر hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1437 wanda kuma yake daidai da 30 ga watan 11 miladiya ta 2015 a wannan majalisi wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna al-furqan bayna awliya'ir rahman wa awliya'ish shaitan wallafar taqiyuddin abu al-abbas ahmad ibn abd al-halim ibn abd al-salam ابن تيمية الحراني الدمشقي المتوفى سنة 28 و700 وأنه كمشين إلى رسم نتمان عند بكوي عند ما لن يكي يمنى مغانا أكن كرامو من مسو يا الله كما وأنا دا الله تعالى يكي جمنت الأمر رسو لابن دي كسن چين كرامو من وسدك چكين صحبي دا كرامو من وسدك چكين تابعي دا سولا وسدك چكين مالمي دا سكزو بايا bale ya ba mu misalai daga cikin irin abin da yake faruwa ko ya faru da karramawar da Allah ta'ala yake ba wasu daga cikin bayinsa waɗanda ya zaba malai yace wannan babi yana da fadi kwarai da gaske babul wasi yana da fadi yace wa qad busital kalamu ala karamatil awliya fi ghairi hadha al mawdi ai shimfida magana ko shi kansa yayi shimfidaddiyar magana akan karamomin waliyai a wasu guraren daban ibnu taymiya yana da qa'idatu fil karamatil awliya والفرق بينها وبين الخوارق الشيطانيه wato inda yayi magana akan ka'idar da zata baka bambancewa tsakanin wato zata baka damar bambancewa tsakanin karamar waliyai abinda yake karama ne da kuma abinda yake wani hali ne na shaydanu sannan a cikin littafin sa'ad nubuwat yayi magana akan mu'jiza yayi magana akan karama sannan kuma yayi magana akan abinda yake gudana a hannun wasu waɗanda ba annabawa ba ba kuma waliyai ba wasu mabiya shaydanu abinda yake faruwa a hannunsu na ban mamaki wanda zai shiga ko dai karkashin sihiri ko karkashin bokanci ko kuma karkashin rufa'ido ko kuma ya shiga karkashin istijraji ta lala da ubangiji ta ala yake ma waɗanda ya ga dama to duk waɗannan abubuwa a zahiri a fili a karara suna kama da juna amma kuma alal hakika kowanne da inda da tushensa da kuma abinda yana da sabab yana da kuma natija akwai sabab din da yake sa su a same shi akwai kuma natijar da yake haifarwa da karshe wanda Ibn Taymiya a baya ya dan yi mana magana akan wannan kuma mun yi ishara zuwa ga irin wannan bambancewar malam yace wa amma ma na'rifuhu nahnu ayanan wa na'rifuhu fi hadha az-zaman fa kaseer amma abinda mu muka sani muka gani da idan mu dangane da wannan wato dangane da karamomi da Allah ta'ala yake yi masu masoyansa yace muka sani a wannan zamani fa kaseerun abu ne mai yawa wato abinda shi da kansa ya gani ya sani da karamomin wasu daga cikin bayin Allah yace wannan babi ne wanda yake ko kuma abubuwa ne wanda suke suna da yawa kwarai da gaske so anan misali kawai yake bayarwa amma karamomin waliyai da yawa Abul Qasim Al-Lalaka'i yana da littafin Karamatul Awliya Karamatul Awliya wato karamar waliyai kawai littafi ne da ya ware dan ambato wani abu daga cikin karamomin waliyai shine juz'i na biyar na karshe na littafin sa sharh usul i'tiqad ahli sunnah yana da sharh usul i'tiqad ahli sunnah wanda yake magana akan aqida ta ahli sunnah wacce ita ce aqidar sahabbai ita ce aqidar tabi'ai da atba'ut tabi'ina da a'immatul huda sai Imam Malik da sauransu to duk ya kakkawo aqidar waɗannan bayin Allah sannan karshe ya rufe da bayanin karamatul awliya so da haka wani abu ne wanda ahli sunnah ba sa inkarin yuwarsa ba sa inkarin aukuwar karama a hannun wani daga cikin masoya Allah ba kamar yadda wasu makiya sunna ko makiya ahli sunna suke yi musu kazafi da cewa ba su yadda da karama waliyai ba su abinda ahli sunna suke cewa dole a tantance tsakanin abinda za a kirawo karama da kuma abinda ba karama bane ihana ce ba karama bace ihana ce dukkan wani abinda zai bayyana a hannun wani wanda aka san shi da gudanar da rayuwarsa akan doren alkur'ani da sunna da kwaikwayon rayuwar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ibada da tsoron Allah to duk abinda zai gudana a hannunsa wanda ake ganin ya saba al'ada ko wani abu ne na ban mamaki to wannan sunan shi karama wanda kuma aka san shi a rayuwarsa yana gudanar da ita bisa ga sabawa Qur'ani da sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallama bisa ga bata bisa ga bin hanyoyin shaydanu to koda an ga wani abu na ban mamaki ya bayyana a hannunsa wannan ba a kira shi karama wannan ba sunan shi karama ba saboda haka koda an ga wani abin da bai baya abin ba a san shi yana faruwa ga dan adam ba to shi in an ga yayi to ko dai ya shiga babin sihiri ko ya shiga babin kihana ko ya shiga babin sha'waza wato rufa'ido ko kuma ya shiga babin istidraji wato talala ubangiji ta'ala yake masa to rashin bambancewa tsakanin waɗannan abubuwa shi ya jawo wasu suke ganin kamar ahlus sunna ba su yadda da karama ba yayin da za su ji wani abu da ake cewa wane yayi na ban mamaki wane din nan kuma an san shi da keta alfarmar alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam an kyan shi da kira zuwa ga wasu bid'o'i an san shi zuwa kira zuwa ga wasu ga bata ga wasu da an kan san shi da kira zuwa ga wasu aqidu miyagu to ahlus sunna ba yadda za a yi su karbi wannan abin da aka ce yayi a matsayin karama za su kira wannan abin ko sihiri ne ko rufa'idi ne yake ko ma ƙarya ce dan wasu abubuwan ma da ake faɗa ƙarya ne ma ba su faru ba to amma dai za a ce shehi yayi kaza shehi yayi kaza shehi yayi kaza shehin kuma aka koma sai aga aqidar sa ta sha bamban da aqidar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suluk din sa ya sha bamban da sulukin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dabi'un sa ibadar sa duk yana gina ta ne akan bita bid'a ba kan ta manzo sallallahu alaihi wasallam to ba da za a yi dan sunna wanda ya san menene sunna kawai ya yadda cewa eh wannan karama ce kuma shikenan ya bi shi ido rufe saboda haka ko da gane shi kai yana yawo kamar tsuntsu a sama ko yana tafiya akan ruwa matukar ibadarsa aqidarsa da ibadarsa da suluk dinsa ba su dace da alqur'ani da sunna ba to kai watsi da wannan abin da kake gani ka yadda da cewa wannan karramawa ce ubangiji ya masa to rashin wato irin wannan bambancewa ne da ahlus sunna suke yi shi yasa sai ake ganin kamar ba su yarda da karama wasu waliyan ba kuma wata karamar da ake faɗa sai ka cewa ba karama bace don Allah baya karrama waliyansa da abin da ya saba wa shari'a wannan ma ya kamata a gane wato duk wani abin da aka ga ya fito daga wani na ban mamaki amma abin ya saba wa shari'a to ba a cewa wannan karama ce don Allah baya karrama ka da abin da kuma zai rushe shari'arsa a ce ya je hajji bai tsaya miƙaci ba kawai ya tsayawa arfa to ka san wannan ba karama bace don a shari'a an shar'anta sai an bi ta miƙaci an yi ihrami sannan a tafi arfa to amma shi aka ce kawai shi ranar da ake tsayawa arfa din ranar za a ganshi arfa kuma kashi gari ya dawo garin su kaga ba zaman mina ba jifa ba komai to kaga wannan koda da gaskiyan hakan ne ba ƙarya yake yi ba koda da gaskiyan hakan ne to za mu ce shaidanu ne suka dauke shi suka kai shi suka dawo da shi dan sun san cewa wannan ba ibada yayi ba sun bata mishi ibada kuma za su halakar da wani ta hanyar sa saboda haka a fahimci wannan a ce gashi shi in ya sha giya baya buguwa karamar sa ce shi karamar sa duk giyar duniyar nan da zai sha ba zai bugu ba to kaga wannan kai ka yadda cewa karama ce wannan shi shan giya ya saba wa sawa'un kana buguwa ko baka buguwa wannan ba shi bane matukar dai wannan abu khasiya sai ya bugar wani in ya sha zai bugar to koda kai baya bugar da kai dan ka sha baka bugu ba karama bace saboda haka a halatta maka ka sha a ce akai karama kamin karamati shi ba in ya sha giya baya buguwa min karamati hi radiyallahu anhu kaga idan za a samu ridallahu a cikin irin wannan ko ka ce karama kai abin nan kaga wani haske a ɗakin da kake bauta ko a ɗakin ka ko a masallaci kai kadai kana bauta hasken nan yace da kai ni ne Allah kuma na halatta maka komai to kaga wannan da kaga wannan tufa masa yawo tofa masa yawo kace shedani ne a'udhu billahi minash shaitani rajim Allah ba zai halatta maka abin da ya haramta ba kai saboda kana wali yace je kana halatta maka komai ba zai yiwu ba to ire-iren wannan dukkan wata karama da ta saba wa shari'a kawai kana zaune kawai shedanu su rika shiga abin nan su rika shiga singa ko su rika shiga kasuwar kurmi ko abin nan suna sato maka kayan jama'a suna kawo maka kai kuma kana karba a matsayin karama ce wannan sata ce ba idan ake karama mutum ta hanyar kayan sata sato wani abu a kawo maka kuma ya zama karama yan kasuwa suna kuka ba sa kayayyakin su na bacewa ashe nan wani wali ne yake karbar ake kawo kayayyakin kaga wannan ba karama bace to bambancewa tsakanin irin wannan shi zai saka bambance menene karama to Ibn Taymiyyah ya ce ko shi ya ga abubuwa da yawa waɗanda suke na karama to tunda Ibn Taymiyyah ya ambata mana wasu daga cikin karamomin waɗanda Allah ta'ala ya so karramawa muka ga cewa ya dace shi ma mu dan faɗi wasu daga cikin karamominsa shi ba zai ce ga karama ta ba to mu za mu faɗa to a mu fahimta kuma karama duk wani abin da kai yafi karfinka to sunan shi karama Allah ya yi ma wani amma kai fa yafi karfinka to shi wannan da yawa karama ce ba wai yana nuna cewa kuma wani ba zai samu irin wannan ba wani kuma zai iya samu shi ma kuma karama ce Allah ya masa an gane ko so Allah ta'ala ya yi wa Ibn Taymiyyah baiwa to yana dan kankani tun yana dan kankani shekarar sa 19 san da ya fara karantarwa shekarar sa 19 ya fara rubuce-rubuce shekarar sa 21 ya fara fatawa duk kuma malamai suka sallama masa da hakan babu wanda ya ja da shi akai wannan karama ce wannan karama ce yana dan kankani ko san da ya taho ya dawo daga makaranta wani ya tare shi a hanya ya karba allansa ya rubuta masa hadisai da sanadi guda 10 ya bashi ya duba ya kwace allan yace karanto mana nan take saki karanto masa su kai ka ce yayi sati yana mita su wannan karama ce Allah ta'ala ya masa daga cikin irin abinda Allah ya masa akwai abinda al-Imam Abu Hafs Umar ibn Ali al-Bazzar akwai Umar ibn Ali al-Bazzar wanda yayi zamani da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yana daga cikin almajiran sa ya rasu shekarar hijira 749 to bayan rasuwar zahabi da shekara daya to yana da littafi da yayi al-a'lam al-aliyah bi manaqib Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah al-a'lam al-aliyah bi manaqib Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah an buga littafin guda shi kadai kuma an buga shi tare da al-uqudud durriya wato bugu na karshe-karshen nan wanda aka yi na wanda Sheikh Bakar Abu Zaid suka yi ishrafin mashru' din da alamul fawaid suka buga to a ciki ya kawo babin da ya magana akan wasu daga cikin karamominsa wanda daga ciki akwai abin da ya kawo yake cewa haddathani aidan قال كنت استكتب شعرا yake cewa wani malamin sa da ake kira Taqiyuddin Abdullah ibn Sheikh ibn Salih al-Muqri ya ga ya masa yake cewa yakan rubu yana rubuta ya kasance yana rubuta waqi li ba'd man harafa 'ala al-Sheikh qad tanqasahu fihi waqi da yake rubutawa shi wannan malami na wani wanda yake zagin Ibn Taymiyyah yana zagin Ibn Taymiyyah a cikin waken wa kana sababu qawlihi zalika ash-shi'r annahu nusiba ila qa'ilihi shi'run wa kalamun yadullu ala ar-rafd yace dalilin da yasa shi wannan mai rubuta waken ya zagi Ibn Taymiyyah ya rubuta abin da ya rubuta yace an samu wata waka da wasu magana da yayi wanda a cikin ta akwai shi'ancin rafidanci karara na zagin sahabbai aka ce kuma shi ya rubuta yake zagi sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam fa ukhidha ar-rajul wa uthbita dhalika alayhi fi wajhihi inda hakim min hukam ash-shari' al-mudahar sai aka kama shi aka kai shi gaban alkali na shari'a alkali shari'ar musulunci aka je aka kuma samu shaidu aka tabbatar da cewa shi ne mai rubuce-rubucen wannan waƙe-waƙe yana zagi sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam fa umira bihi fa shuhira haluhu sai aka ce to abinda alkali yace to abinda za a yi shine a dora shi akan jaki ko akan abin da a zagaye gari da shi ana nuna shi ana fadar halinsa wannan yana daga cikin hanyar da suke yi wa mutum ukuba a wancan lokaci a dora mutum akan jaki ko akan wani abin hawa a yi ta yawo da shi kasuwa ana nuna shi ana cewa ga abin da ya yi wanda yake mara kyau fatawahama anna alladhi kana sababa zalika ash-shay to da aka yi ma wannan mawakin wannan abin da ya faru sai yace to wanda yake zargi ya sa a yi masa haka Ibn Taymiyyah ne wala Ibn Taymiyyah ne masa cune aka kama shi har aka ci masa mutunci aka yawo aka yi terere da shi a gari fa hamalahu zalika ala an qala fihi zalika ash-shi'r wannan ta sa yayi waka ya zazzagi Ibn Taymiyyah shi wannan mawaki wa baqiya indi shi kuma wannan malami yace ina da wakar wa kuntu rubbama uridu ba'dahu fi ba'd al-ahyan wani lokaci sai in dinga rubuta ko in daga kawo wannan waken na zagin Ibn Taymiyyah da aka yi to shi malamin yana sha'awar ya karanta waken gashi dai ba abin kirki bane wani bawan Allah ake zagi ake sai yake kawo shi yana karanta wani lokaci fawqa'at indi shi ashiya min al-makruh wal khawf mutawatira yin haka sai ta sa na shiga cikin matsaloli iri-iri yau wannan gobe wannan abubuwa na masibu da bala'i suka rika fada mu inji shi mutumin yau na yau daban na gobe daban kuma mutawatira masu bibiyar juna daga yau na fada wannan ban fita daga ciki ba gobe sai inji wani bala'i ولولا لطف الله تعالى بي فيها لاتت على نفسي yace ba dan Allah ta'ala ya mun dadufi ba ma masibin da na cikin karo da su da sun halaka ni ji shi wannan mutum fa nazartu min aina zuhitu sai na tsaya ina tunanin me nayi har na fada cikin wannan masifa falam ara lidhalika sababan illa iradi li ba'd zalika shi'r sai nake na kasa gane cito ko dan bawon Allah da nake yawan karanta mutane waƙan da akai na zagin sa ne ya jawo mun haka ina dan ji wannan ne yace fa ahadtu Allah ala an unau alla unawha bi shay'in minhu ce sai ne wa Allah alkawari daga ranar ba za a ƙara jin wannan waƙin da zagin Ibn Taymiyyah a baki na ba fazala anni aktharu ma kuntu fihi min almakarih daga lokacin sai naga abubuwan suna ta rabuwa da ni bala'in da nake shiga sai naga yana ta rabuwa mafiya yawan wahalhalun da nake ciki da bala'an da nake ciki sai suka yi ta rabuwa da ni wa baqi ba'dhu sai an saura ne suka yi kadan wa kana zalika shi'ru indi to da naga haka sai gashi dai duk sauran sun tafi amma ɗan saura sun yi saura sai da cito wataƙila ko waƙan nan ce da ban raba ta rabu da ita ba sai da je dauko wannan waƙen da yake guda fa akhadtuhu wa harraqtuhu wa ghasaltuhu na koda shi to kan ba na wanke ta hatta lam yabqa lahu athar yadda idan ba ma ba shi da wata alama shikenan na gama da shi gaba ɗaya babu shi wastaghfartu Allah ta'ala min zalika nadi ma Allah ya gafarta min abin da nayi fa azhaba Allah anni jami'a ma kuntu fi min al-makruh daga lokacin duk abin da nake ciki na bakin ciki sai Allah ya tafi min da shi wa abdalani Allah bihi aksahu kuma Allah ya canza min da akasin sa sai kuma ya ta ganin alheri iri suna zuwa mun wa lam azal ba'da zalika fi khairin wa afiya ban gushe ba bayan wannan ina samun alkhairi da lafiya wa ra'aitu zalika halan min ahwali shaykh na gane wannan hali ne daga cikin halayen shaykh wa min karamatihi ala Allah wani abu ne na karaman malam to kaga wannan karama ce Allah ta'ala ya yi masa kuma ya nuna ta a hannun wannan kuma yazo yake bada labari da kansa wanda shi Abu Hafs Umar ibn Ali al-Bazzar ya ji wannan daga malamin sa shi kuma wanda abin ya faru gare shi yake ga malamin Umar wannan shine sanadin sannan yake cewa haddathani man la attahimuhu anna ash-shaykh radiyallahu anhu hina nazala al-mughl yace wani wanda ya na yadda da shi bana tuhumar sa ya gaya mun cewa lokacin da wato ya gaya mun cewa malam Ibn Taymiyyah lokacin da Mughl wato Tatar suka shigo Dibash sun san Tatar da irin bala'in su da yadda suke yi wa gari in sun shigo li akhdhi Dimashq wa ghayriha domin su kwace garin Dimashq su kwace kuma wasu garuruwan da ke tare da Dimashq rajafa ahluha wa khafu khawfan shadidan jin cewa ga sunan sun tindirka ko Dimashq yasa mutanen Dimashq suka tsorata suka firgita suka tsorata mai tsanani waja'a ilayhi jama'atun minhum wasaluhu du'a lil muslimin sai jama'a daga cikin mutanen Dimashq sai suka nufo Ibn Taymiyyah suna roƙon yayi musu addu'a ya roƙa musu Allah ya yi musu da bala'i da ya dinkaro su fatawajjaha ila Allah ya koma yayi ta addu'a wajen Allah ta'ala thumma qala sannan sai ya ce da su abshiru fa inna Allah ya'tikum bin nasr fil yawm al fulani ba'da thalitha ku yi al bishr Allah ta'ala zai ba ku nasara a rana kaza bayan wabin nan karfe 3 hatta tarawu ar-ru'us mu'abba'atan ba'daha fawqa ba'd har yadda za ku ga kawuna wato na abokan gaban ku wasu kan wasu qala allazi haddathani abu hafs yace wanda ya gaya min wannan labari yake cewa fa wallazi nafsi bi yadihi na rantsi da wanda raina yake hannunsa auka ma halafa ko kuma dai rantsuwar da yi a lokacin yace ma maza illa salasun hatta ra'ina ru'usahum kama qala shaykh ce ba ai kwana uku ba wato daidai ranar da shi Ibn Taymiyyah ya ce sai gashi muna ganin kawunan su kamar yanda malam ya faɗa ala zahiri Dimashq a bayan garin Dimashq mu'abba'atan ba'daha fawqa ba'd wala akan wani wannan ita ce ma'arakar da aka yi ma'arakatu Shaqhab wacce aka yi ta shekara ta 702 da mutum ya koma al-bidaya wa nihaya zai ga ita wannan ma'arakar da aka yi da kuma yadda Allah ta'ala ya bawa musulmi nasara da Ibn Taymiyyah yake cewa ku fita za ku yi nasara yace insha Allah yace kuma ina fadar ta tahqiqan la ta'liqan to ai wannan ma'araka ce a lokacin abokan gaban nan sun ninninka ab'af ab'af ne na musulmi su tatar a lokacin sun ninninka musulmi kuma sun zo da karfin gwiwa saboda duk garin da suka dirka ko cinye shi suke duk tudun da suka zo haye shi suke don haka ba su da wani fargaba a zuciyarsu don haka mayakansu suna cikin karfin hali da karfin gwiwa da karfin rai waɗannan kuma sun riga sun tsorata labarin da suke ji wannan mutane duk inda suka dirkaka to babu wanda yake iya tsaye da su ba mai iya tsayawa gaban su duk wani abu za su ritsike shi su wuce don haka an samu karayar zuciya duk a tsorace ake to kaga ga yawa ga kuma confidence waɗannan kuma ga yawa rashin yawa ga kuma karayar zuci kaga babu shakka irin wannan yaki ba inda ake zuwa to amma duk da haka sai abin ya zama akasi sai gashi su suke kora tatar na gudu duk waɗanda kuma suka yunkuro suka yi wa kan musulmi komin yawan su sai kaga musulmin komin kankanta su sun murkushe su to kamar yanda Ibn Taymiyyah din ya faɗa sai ya wakana to kaga wannan karama ce daga cikin karamomin da Allah ya karrama sa da ita daga ciki shi Abu Hafs yake cewa wa haddathani man athiqu bihi anna ash-shaykh radiyallahu anhu ukhbira an ba'd al-qudat wato an gaya wa Ibn Taymiyyah cewa akwai wani alkali annahu qad madha mutawajjihan ila misr al-mahrus li yuqallid al-qada an tura shi misr domin yaje ya karbi alkalanci a can wato an tura shi zan alkali a masar wa annahu sami'ahu yaqulu hala ma asilu ila al-balad qadiyan ahkum bi qatl fulan shi mai bada labari yace ya ji sanda shi ba alkali yake cewa da na sauka garin nan wato inda aka tura ni alkali to zan yanke ma wani hukuncin kisa rajul muayyan min fudala'i ahli al-ilm wal-din mutumin da yake cewa zai yanke wa hukuncin kisa kuma wani mutum ne sananne kuma ɗaya daga cikin manyan malamai masu addini kada ajma'a an-nasu ala ilmihi wa zuhdihi wa wara'ihi mutane sun yi ijma'i akan cewa mutum ne mai ilimi mai mutum ne mai zuhudu da tsoron Allah walakin hasala fi qalbi al-qadi minhu min ash-shahna'i wal-adawati ma sawwaba lahu al-hukmu bi qatlihi sai dai wannan alƙalin a zuciyarsa akwai kiyayya wacce take ta sashi yake ganin ya halatta ya kashe yayi masa hukuncin kisa aje a kashe shi fa'azuma zalika ala man sami'ahu khawfan min wuqu'i ma azama alayhi min al-qatl bi mithli hadha ar-rajul as-salih wannan magana da alƙalin ya faɗa da cewa in ya isa gari kaza farkon wanda zai yanke hukuncin kisa wani sai yayi girma a zuciyar wannan da ya ji labarin kada ya je ya zartar da abin nan da ya niyya ya kashe wannan bawan Allah da kirki wa hadharan ala al-qadi an yuqi'ahu al-hawa wa ash-shaytan fi dhalika kuma jewa shi alƙalin tsoro kada san zuciya da shaydan su jefa cikin wannan mummunan aiki fayalqa Allah mutalabbisan bi dami haram ya hadu da Allah yana mai cakuduwa gauraya da jini na haram wa fatkin bi muslimin ma'subin dami bi yaqin da zai kashe musulmi wanda jininsa katangage ne tsararre ne da yaqini ba bisa shakka ba wa karihu qu'a misal zalika lima fihi min azim al-mafasid haka mutane da suka ji wannan labari ko shi wanda ya ji labari ya ji to kada irin wannan ta faru in wanda abu ya faru to za a samu barna mai yawa dan ba san me kuma Allah zai jarrabi garin da shi ba a dalilin kashe wannan bawan Allah fa ablagha ash-shaykh radiyallahu anhu hadha al-khabara bi sifatihi haka shi wannan mutum sai je ga Ibn Taymiyyah ga fa abin da ake ciki ga alkali daga gari kaza zai zo Masar amma ga abin da zai zo da shi an ji shi yana cewa da zare ya iso farkon hukuncin da zai yanke shi ne ya yanke ma wani dan wani hukuncin kisa saboda yayyar da take cikin zuciyarsa ta wannan bawan Allah fa qala inna Allah la yubtiluhu mimma qasara Ibn Taymiyyah sai ce ku kwantar da hankalin ku Allah ba zai bashi ikon abin da yake nufi ba wala yasilu ila misr hayyan ina ga muku ba zai iso misr da rai ba فبقي بين القاضي وبين مصر قدر يسير يكسن في تكالم اسوار القالي مصر بفدان تقيتشي التفيا با وادركه الموت متوى ترسكيشي فمات قبل وصوله كافي قبل وصولها كافي يشغو مصر يا متو كما اجر الله تعالى على لسان شي كما ان الله يغدا ندى مغنر ابي سهرشن شي ابن تيميه to wannan kadan ne daga cikin karamomin sa shi kansa malam anan cewa yau karamatu sheikh radiyallahu anhu kathiratun jiddan karamomin sa suna da yawa la yaliqu bi hadha al-mukhtasar akthar min hadha al-qadar minha wannan ni ma kadan na kawo muku daga ciki dan dai kada mu wuce inda ya rayyano karamomi ban fadi nashi ba saboda haka tunda mun yarda yana da karama shi ma yarda sauran sahabbai da tabi'ai da mutanen kirki suna da karama kaga daga yau ba za a ƙara cewa ahlus sunna ba sai da karama ba karamar da mu yarda da ita ba yar jabu ka san komai akwai original akwai jabu komai ana yin original ana jabu to a karama akwai original to wannan bin yarda da ita amma duk wanda ya kawo karama jabun karama to wannan ba za mu taba amincewa da ita ba rayuwar ibnu taymiya da ba akan doren kitabu sunna ya gudanar da ita ba da a ce ya yada aqidu miyagu wadanda suka ci karo da aqidar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar ya yada aqidu miyagu da suka ci karo da aqidar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to da ko wadannan abubuwa sun faru a bakin sa a kansa to ba za mu yadda karama bace so haka ba kawai muna kallon shi hadas din bane ba abin da ya faru kawai muke kallo ba ba hadas din kawai ba event din muke kallo ba muna kallon a hannun waye gudana an gane ko shi yasa kaga mumini wanda ya yi imani da Allah ya yi imani da ranar lahira abinda zai wakana a hannun dajjal na ban mamaki ba zai sashi ya bi da dajjal ba ya ga dai ya ce sama ta yi ruwa ta yi ruwa ƙasa ta fito da tsiro ta fito da tsiron ya ga ya raba mutum gida biyu kuma ya haɗe shi ya tashi wannan abin mamaki ne amma wannan ba za ta sa ya yarda cewa shi Allah ba ne saboda me saboda shi dajjal ne ba mutumin kwarai ba ne to shine malai yake cewa wa mimma yanbaghi an yu'rafa yana daga abin da ya kamata a sani annal karamat qad takunu bihasabi hajati ar-rajuli karama takan iya kasancewa saboda buƙatar mutum fa idan ihtaja ilaiha ad-da'iful iman idan mai raunin imani ya buƙaci karama aw al-muhtaj ko wani da yake cikin damuwa cikin buƙata ya buƙaci karama ataahu Allahu minha ma yuqawi imanahu wa yasuddu hajatahu sai Allah ta'ala ya bashi abinda zai karfafa imaninsa idan mai raunin imani ne ko kuma abinda zai biya masa bukatarsa idan mai bukata ne wa yakunu man huwa akmalu wilayatan lillahi minhu mustaghniyan an zalika sai ya kasance wanda ya fi shi zama waliyi a gurin Allah walittakasa tafi kammala a gurin Allah shi kuma ba ya da wannan bukata saboda haka wannan karama ba ta gudana a hannunsa ba an gane ko fala yatihi mislu zalika wan irin wannan karama shi ba za ta zo masa ba li'ulu darajatihi wa ghinahu anha saboda girman daukakar darajar sa da kuma wadatuwar sa gaban irin wannan karama la li nafsi wilayati ba dan walittakasa tana da tawaya ba a dan ba shi da bukata imanin sa yana da karfi saka baya bukata sai an nuna masa wata karama a hannunsa sannan zai yi imani dama imanin sa karfa ne sannan baya cikin wata bukatar da za ta sa ya nemi wani abu karama saboda haka shi babu karamar amma kuma ya fi walittaka a gurin Allah wancan kuma da ya samu karamar saboda raunin imaninsa ne ya sa ya samu kaga ba za a kwatanta shi ba da wannan da shi imaninsa tun farko mai karfi ne saboda haka yawan gudanar karama a hannun wani mutum ba shi ke nuna cewa ya fi wanda karama ba ta gudana a hannunsa ba an gane ko so shi yasa karama a zamanin sahabbai take kadan a zamanin tabi'ai tafi yawa a zamanin atba'u tabi'ina tafi yawa ana sake baya abubuwa yana sake yin yawa shine malai yace wali hadha kanat hadhihi al-umuru fi at-tabi'ina akthar minha fi as-sahaba saboda haka wadannan al'amura suka kasance a tabi'ai sun fi yawa wato sha'anin karama a wajen tabi'ai suka sai tafi yawa fiye da sahabbai saboda ibadun su yana da karfi ba sa bukatar wani abu da zai karfafi ibadunsu haka ba sa bukatar karama kuma ba su shiga bukatuwar da irin wacce tabi'an suka shiga cikinta ba shi yasa za ga wadanda muka karanta karamominsu a baya za ga wani cewa wata bukata ce wani abu ne ya taso Allah ta'ala ya karrama shi da wannan ko shi na Ibn Taymiya za ga cewa wata bukata ce ta taso ba kawai ya bi kirji ya ce ku zo in muku karama ba mai karama ba cewa ke ku zo in nuna muku karama ba zan yi karama a wani abu da zai taso ya ce kuje Allah zai mana sai kuma a ga cewa Allah ya yi bukata ce ta sa har abin ya bayyana a hannunsa amma ba wai ya cika baki bane ya yi wata hauma shi kenan kuma abin ya faru bi khilafi man yajri ala yadayhi al-khawariq li hadhihi al-khalqi sabanin wadanda wanda shi kuma Allah ta'ala yake gudanar da abubuwan mamaki a hannunsa domin shiriyar mutane domin shiriyar halitta wali hajatim saboda buƙatar halitta din fa haula'i azamu daraja kaga wadannan sune annabawa su kuma Allah ta'ala yana gudanar da ayoyinsa a hannunsu saboda jama'a su shiriya saboda al'ummomin su shiriya Allah ya gudanar da ayoyinsa a hannun annabi Musa alaihi salam ba dan wani abba saboda banu Isra'ila su shiriya waɗanda ya zo yi wa'azi su ga irin ayoyin da Allah ya ba su sasu shiriya an gane ku Allah ya gudanar da ayoyi a hannun annabi Isa alaihi salam saboda banu Isra'ila su shiriya Allah ya gudanar da ayoyi a hannun annabi sallallahu alaihi wasallam saboda mutanansa su shiriya an gane to kaga wannan saboda shiriya ce zuwa ga Allah ta'ala yasa Allah ya gudanar da wannan ayoyi a hannunsu to waɗannan sun fi kowa kamala su kuma ba wai sun mu'jizar kawai ta wakana a hannunsu bane kawai dan a samu abinci a ci ko a samu wata bukata a'a akwai wani ina karanta karamarsa aka ce min karamati radiyallahu anhu cewa wai almajiran sun yi tafiya bayan sun je sun gaishe shi a wata kasa kun santa sun je sun gaishe shi bayan sun yi sallama da shi suka zo suka shiga jirgin ruwa dan komawa kasarsu ce suka yi tafiya sun kawo abinci da an kawo kabakin abinci kawai zai su ganshi a zaune cikin su ana cin abincin tare da shi to ni mamakin da nayi ba a ce in za su yi sallah ba ya kamata in za su yi sallah su ganshi tare da su amma sai an kawo abinci to kaga wannan karamar kwadayi ce to kaga wannan ba wani maganar shiriya ake ba to shi mai dan kokarin har hada karama din maimakon ya kawo ta da sigar da za ta kara da a ce in suka zo ko suna wazifar su misali ko suna zikiri ko suna wuridin juma'a ko suna to kaga a ce shi ma saboda tsananin ya zuga su akan biyar Allah amma wai sai an kaka bakin abinci sai sulum su ganshi ana ci abincin da shi kace to kaga wannan karama yunwa ce to shine malam yace wa hadha bi khilafi al ahwal al shaytaniyya wannan sabanin halaye na shaydanu abubuwan da suke wakara amma wadanda tushen su da asalin su daga shaydanu ne mislu hali abdullah ibn sayyad kamar halin abdullah ibn sayyad alladhi zahara fi zamanin nabi sallallahu alaihi wa sallama wannan da ya bayyana a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama wa kana qad dhanna ba'd as-sahabati annahu ad-dajjal wasu daga cikin sahabbai sun yi tsammanin ma dujjal ne wa tawaqqafa an-nabi sallallahu alaihi wa sallama fi amrihi hatta tabayyana lahu fi ma ba'du annahu laysa huwa ad-dajjal annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tawaqqafi ya tsaya bai yanke wani al'amari hukunci akan al'amarin shi ba har sai da ya bayyana gare shi cewa ba shine dajjal ba walakinahu kana min jinsil kuhan shi kawai yana daga cikin jinsin bokayi wani abdullahi ibn sayyad akan ce da shi abdullahi ibn sa'id shine dai abdullahi ibn sayyad shine abdullahi ibn sa'id babansa bai yahude ne amma ba a san wace kabila dan wace kabila bane a cikin yahudawa to ana cewa shi dai dajjal an haife shi da ido daya sannan kuma an haife shi da kaciyarsa to wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallam shi da sayyida umar sun fita suna tafiya sai suka ganshi cikin yara ce yana karami bai balaga ba cikin yara yana wasa to shine sai annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ganshi sai yake cewa ma za khabbatu lak me na boye maka a raina kafin wannan tabbai sai yayi ka shaida ni manzon Allah ne sai ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam kai ka shaida ni manzon Allah ne yara sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma ni manzon Allah ne shi yara to shi sai da annabi sallallahu alaihi wasallam shi da sayyida Umar sai ya ce ya rasulullah kyale ne da shi kawai in tsige wa yaron nan kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kyale shi in yakunhu falan tusallat alaihi in shine dujal to baka da ikon kashe shi don Allah zai bayyana in kuma ba shi bane to kaga zaka je ka kashe wanda ba bai cancanci kisa ba saboda ka sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tambaye shi ma za khabatu laka me na boye maka sai ya ce addukh addukh iya abin da ya iya fada addukh addukh a lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam a ransa ya kullaci suratul dukhan ne to amma ya kasa fadarta duka saboda iblisai sheidanin da suke tare da shi sun iya jeho masa kalmar duk din amma ba su iya bashi duka ba su ma ba su samu labarin duka ba saboda ka dan wannan suka samu suka jeho masa to sai ya tsaya idan ta duk ya kasa karasawa sai annabi ya ce da shi ikhsa falan ta'du wa qadrak bace min da gani ba za ka iya wuce iyakarka ba wato kana daga cikin ikhwanul kuhan annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya shiga cikin itatuwan dabino sai ya hango shi abinda sai ya hango shi ibnu sayyad a kwance ya lulluba wasa na zaune shi kuma yana cikin katifa ya lulluba da bargo yana wani irin kara haka yana wani gunguni sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake dan bubboyewa ya ji me zai yi rika fada saka wasa sai ta hango annabi sallallahu alaihi wasallam yana boye bayan dabino sai ta yi sauri ta taba shi ka tashi ga manzon Allah nan sai ya fasa sai ya daina abin da yake sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce law tarakathu la bayyan da ta kyale shi zai fito da abin da yake tare da shi to wannan shine ibnu sayyad sahabbai sayyida umar a gaban manzon Allah yana rantsuwa cewa da dujal ne wannan ta sa wasu daga cikin sahabbai suka yadda to tunda har sayyida umar yayi rantsuwa annabi bai masa inkari ba to dujal din saboda haka jabir shi ma sai yake rantsuwa cewa dujal ne har wata rana sayyida umar abdullahi dan umar ya dake shi duk da shi yayi dukan amma yana cewa bai san yayi dukan ba amma ibnu sayyad yazo ya ce ya dake shi yazo ya gaya wa hafsa cewa abdullahi dan umar ya dake shi hafsa tana cewa me yasa ka dake shi me ya kai ka me ya hada ka da shi baka ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce asalin ko musabbabin bayyana dujal ba shine fusata shi da za a yi kana so ya bayyana ki saboda haka ya za ka zunguro ba da shi so da yawa daga cikin sahabbai ne suna zaton abdullahi bin sayyad din nan shi ne dujal din tunda ga shi da ido daya to wata rana sun fita hajji a sun nufi makka a cikin jaish da hadisin abu sa'id al-khudri a cikin sayyid muslim za su nufi makka mutane ba wanda yake kula shi ba wanda yake matsa kusa da shi duk ana ta nesa da shi ce wannan mutumin ta yaushe ne dujal saboda bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama ganawa ya gama ganin shi ya har yake cewa lautarakathu la bayyan da ta kyale shi da bayyana sai ya hawo minbari yayi wa mutane gargadi akan dujal cewa babu wani annabi da Allah ta'ala ya koface yayi wa mutanansa gargadi game da dujal annabi sallallahu alaihi wasallam nuhu alaihi salam shi ma yayi wa mutanansa gargadi game da dujal ni ma kuma ina muku gargadi game da dujal fiye da gargadin da waɗancan suka yi to wannan yasa mutane lokacin sahabbai suke ganin cewa to ibnu sayyad din da yadda aka shine dujal din gashi nan cikin mu to lokacin da aka yi wannan tafiya sahabbai duk suna kaffa da shi ana jin tsoron ko dujal ne kai safa mutun dujalcin sa wata rana ya zauna abinda an zo irin sansani da ake yi dan abinda zango da ake yarwa a hanya sai ya zo gurin Abu Sa'id al-Khudri sai ya zauna kusa da shi sai yake cewa mutane suna ta maganganu a kaina cewa wai ni dujal ne wai ni dujal ne yace kusan kirista hana ma in je in samu igiya in rataye kaina saboda bakin cikin abinda mutane ke faɗa a kaina yace bai kamata a ce mutane sun manta abinda manzon Allah ya faɗa game da jikin ba, inji shi Ibnu Sayyan. Yace an ce shi dujal ba zai haihu ba, amma ni ina da ku kun sani akwai ɗansa Umara, Umara ibn Abdullah ibn Sa'id, yana da cikin almajiran Sa'id ibn Musayyib. Yace ku kun san ina da ɗa, shi dujal ace ba zai haihu, ni kuma na haihu. Dujal ba zai shiga Madina ba, kun san ni a Madina aka haife ni, darewa shiga gani, kuma yanzu zan tafi Makka. Makka da Madina ace dujal ba zai shiga ba, gani ni kuma zan shiga Makka da Madina. To ya za ku ci gaba da cewa ni ne dujal? To a lokacin Abu Sa'id ya ce har na fara yadda cewa kai dan bawan Allah nan ana cutarsa, sai ya ce min yayi, ya ce amma na san wane ne dujal. Shi Ibnu Sa'id ya ce na san wane ne dujal, ya ce na san ubansa, na san uwarsa, na san garinsu, na san inda yake yanzu. Abu Sa'id al-Khudri ya ce sai da ce tabban laka sa'ir al-yau, tar da kai in haka ne, ce sai da watsi da shi. To wasu ce ya mutu a Madina, wasu ce a waqatul harra shekara ta 63 ko a shekarar aka neme shi aka rasa, an ce bacewa yi. To shi Ibnu Taymiyya yake cewa farko shi Annabi sallallahu alaihi wasallam mutaraddidun baina sha'anihi, shine dujal din ba shi bane, Allah ta'ala ya bashi muwasafat din, ya gaya masa sifofin dujal, sannan ga irin sifofin suna bayyana tare da wannan yaran, gashi bai hude kuma da man dujal bai hude ne, ba san waye ubansa ba, shi ma da ba san waye ubansa ba. To sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake taraddudi, shi yasa ya ce wa abin nan in yakun falan tusallat alai, in shi ne dujal din ba kada ikon kashe shi. To shine daga baya an bayyana Annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi bane, yadda shi yana daga cikin min jinsin kuhan, yana daga cikin jinsin bokayi, saboda haka boka ne mai ta'amuli da aljannu. Hadisin Fatima bintu Qais na cikin sahih Muslim ai ya bayyana mana tamimu hadisin Tamimu Dari wanda Fatima bintu Qais tarwaito, wanda da yawa kun sha jinsa, hadisul jassasa wanda ake kiransa da hadisul jassasa, wanda Tamimu Dari a wani tsibiri ya ga dujal a daddauri har ya gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wata jazira, cewa lokacin bayyana sa bai yi ba amma ya kusa. To kaga hadisin Tamimu Dari ya nuna kenan ba wanda ne dujal din ba, wasu suka ce ba bacewa yi ba, ta yi bacewar da ya shi ne dauke shi aka mai da shi can tsibirin. Saboda haka akwai wasu har suka koma ga Allah cikin sahabbai irin su Jabir dan Abdullah ibnu Taymiyya binnan ibnu Hajar, yana cewa dalilin rantsuwar Jabir ibnu Abdullah saboda ya ga a Umar yana rantsuwa a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam, dujal ne bai hana shi ba, kace wannan yana nuna iqra taqrir da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da Umar akan wannan rantsuwar ta shi, inda ba gaskiya bace da sai ce ba shi bane. Saboda haka wasu har sun tafi maganar Hafsa da take cewa Abdullahi dan Umar, baka ji an ce bayyana dujal ba shine fusata shi da za a yi, shine sababin bayyana su, sai ka bayyana. Kaga wannan ita ma yana cewa ita ma ta yadda cewa abinda Ibnu Sayyad din da zai iya zama dujal. To a shahid shine Ibnu Taymiyya yake cewa abinda yake ya faru na shi wannan ahwal ne shaytaniya. Ya bayyana musu gashi zai je Umara da shi, ka taba ga wanda ba musulmi ya je Umara? Abinda aka ji uwarsa tana faɗa shi za a faɗa, ba uwarsa tana nan ba? So an san cewa ta ita bai Yahudiya ce, kuma ta ce wannan ɗanta ne, kuma baban shi Sayyad, ba shi kenan ba, sai a ce mata ba shi ba ne. Amma ba san wace ƙabila ne ba daga cikin ƙabilun Yahudawa. To wasu ce ya abinda ya hana yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana Umar ya kashe shi, yace in yakunhu falan tusallat alaihi wa in yakun ghayruhu fala khayra laka fi qatlihi. in shi ne ba za a baka dama akan sa ba, in kuma shi bane ba alkhairin ka kashe shi, ba wani amfanin ka kashe shi. Wasu malamai suka ce li annahu kana min ahli al-ahd, saboda yana da akwai alkawari tsakanin Yahudawa da Annabi sallallahu alaihi wasallam, dan kaga ba da dalilin da zai sa a kashe shi. To wasu suka ce ya musulunta bayan wafatin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu a Madina. Wasu suka ce Asbahan, akwai wata kissa a tarihi Asbahan wanda Abu Lu'aib a tarihi Asbahan ya ruwaito ta, wanda ita ma tana da wani da Hassan ibn Abdurrahman ya ruwaito daga babansa, da ita ma doguwa ce. So akwai dogon bayani dangane da shi wannan mutum Ibn Hajar a Kitabul I'tisam, cikin Kitabul I'tisam Fathul Bari, karkashin hadithin Jabir, cewa Jabir yana rantsuwa cewa Ibn Sayyad shine a karkashin wannan hadisin yayi faɗin magana akan shi wannan Ibn Sayyad. To shine malai yake cewa yani inda ma anta min ikhwani shaytan, cewa kai kana daga cikin ƴan uwan shaytan, shi yasa yace da shi ihsa falan ta'du qadra, ba za ka iya wuce iyakarka ba, domin iyakar boka ya faɗi abinda ya ji daga shaytanunsa, duk abinda zai kara to sai dai kara da ƙarya, amma gaskiyar iya wacce ya ji ita ce kawai zai iya faɗa, duk sauran abinda zai kara sai dai kuma ya kara karansa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Na'am. Ko ka karanta? To lokaci ba yayi? To alhamdulillah. So da haka abinda muka yi daidai Allah ya bamu lada. Na kuskure kuma Allah ya fi mana, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله